sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya da asubahin yau Lahadi 17 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Hukumomin Libya sun kaddamar da bincike kan musababin fashewar madatsun ruwan na biyu, wanda yayi sanadin wata mummunar ambaliya a wani birni dake daura da Gaba, yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da neman gawarwaki zuwa jiya Asabar. Kimanin mako guda bayan da ambaliyar ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 11,000. Ruwan sama mai tsananin gaske, wanda mahaukaciyar guguwar Mediterranean mai lakabin Daniel ta janyo, ya haifar da mummunar ambaliya a fadin gabashin Libya a ƙarshen makon jiya. Ambaliyar ta fi ƙarfin wasu manyan madatsun ruwa biyu, wanda don haka wani jibgin ruwa mai tsawon mitoci ya malalo cikin birnin Darna, ya yi kace-kace da lahirin unguwanni, ya kuma tafi da mutane cikin teku. Zuwa yanzu, mutanen da suka ɓace sun fi 10,000 a cewar hukumar Red Crescent ta Libya. Zuwa jiya Asabar, an yi kwanaki 6 ana tono cikin taɓo da gine-gine da zumar gano gawarwaki ko masu rai. Hukumar ta Red Crescent da ta tabbatar da mutuwar mutane sama da 11,300 zuwa yanzu. Wani minista a ƙasar Ukraine ya gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa makomar yakar Rasha da Ukraine ke yi ta ta'allaka ne kan abin da ya kira ƙarin jirage marasa matuƙa, ƙarin hare-hare da kuma rage jiragen yaƙi na ruwa na Rasha. Ministan bunƙasa fasahar Latironin Ukraine Mikhailo Fedorov ya ce yawan jirage marasa matuƙa da ake ƙirƙirowa a Ukraine ya ƙaru da fiye da sau 100 tun daga bara. Fedorov ya kuma gaya ma kafar labaran cewa Ukraine na kan gwada wasu manhajojin latironi masu tunani da ka iya gano abokan gaba tun daga nisan kilomitoci, da kuma ka iya jagora ga jirage marasa matuƙa duk wadda dabarun ɓadda kama na fasahar latironi ta yaƙi. A halin da ake ciki kuma, ma'aikatar tsaron Birtaniya a bayanan sirrinta kan Ukraine da takan sabunta kulle yomin ta ce akwai a tabakinta wani bayyanannen hasashe cewa Rasha za ta koma kaddamar da hare-haren makamai masu linzami daga jiragen sama kan madafun harkokin rayuwa na Ukraine a lokacin sanyi na winter. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi rangadin wuraren adana jiragen yakin Rasha masu iya ɗaukar bama-baman nukiliya da kuma wuraren adana sauran jiragen yakin ƙasar jiya Asabar na rukunin kula da yankin Pacific. Ministan harkokin tsaron Rasha Sergei Shoigu da sauran manyan jami'an sojin ƙasar sun yi jagora ma Kim wajen duba jiragen kai hare-haren ban da sauran jiragen yakin bayan isowar shugaban na Koriya ta Arewa a birnin Archeon na gabas mai nisa a ƙasar ta Rasha. Abubuwan da Rashar ta nuna ma Kim sun hada da makaman da ta yi amfani da su a mamaye Ukraine da ta yi. Tokar fa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasashen yammacin Afirka din nan uku da ke ƙarƙashin jagorancin sojojin da suka yi juyin mulki, wato Mali da Niger da kuma Burkina Faso, sun rattaba hannu jiya Asabar kan wata yarjejeniyar tsaro ta kai gudunmawa ga duk wata daga cikinsu da ta fuskanci tawayen cikin gida ko kuma takala daga waje. Kasashen uku na ƙoƙarin daƙile 'yan tawaye masu da'awar jihadi waɗanda ke da alaƙa da Al-Qaida da ISIS. Gashi kuma dangantakarsu da ƙasashe makwabta da ma ƙasa da ƙasa ta yi tsami sanadiyar juye-juyen mulkin. Juyin mulkin da aka yi a Niger ya daɗa kawo ɓaraka tsakanin ƙasashen uku da sauran ƙasashen yankin da ke ƙungiyar ECOWAS, wadda ta yi barazanar amfani da ƙarfin soji don maido da tsarin shugabanci da ke ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar. Wasu jiragen ruwa biyu na dakon kaya sun nufi tasoshin jiragen ruwan Ukraine jiya Asabar, inda za su zama jirage na farko da za su yi amfani da 'yar mashigar wucin gadin nan da aka tanadar don zuwa tasoshin na kogin Bahar Aswad, inda za su kwashi kayan hatsi zuwa kasuwannin kasashen Afirka da Asiya, a cewar mataimakin firaminista Alexander Kubrakov. A watan jiya, Ukraine ta yi shelar samar da wata abinda ta kira 'yar mashiga ta jinƙai.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan Radio Muryar Amurka. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin sabon shirin Kasuwa a kai miki dole. Sunana Mansur Sani daga Maradi Jamhuriyar Niger, ina cikin babbar kasuwa Sabuwa ta jihar Maradi. Shirin da a yau insha Allah zai mai da hankali akan kasuwar doya, dankali, gwaza ko mankani da sauran abubuwa na cikin sayu, dankalin Turawa da dai sauran abubuwa masu tar kama da haka. A gaya ma masu sauraron muryar Amurka suna da matsayi a wannan waje.
Sunana Alhaji Agada Biya Maradi, president na Mausa da Doya a babbar kasuwa ta Maradi, da dankali da mankani. Mu da yanzu wannan kasuwa Sabuwa ta Maradi mun zo cikin ta shekara ta 2019. To yanzu yanayin da ake ciki na farko dai akwai hawan farashi. Duk kayan da muke saida daga dankalin da doya da mankanin kowane ya wuce yadda aka san shi a matsayin shi na da. Kowane ya kai kusan ma a tiyalonka kuɗi shi.
To ana ku tunani menene ya kawo wannan canji a gulgulje?
To a gulgulje sai mu ce matsalolin da ke da kwai. Can akwai sauki na farko wajen transport dangance da man fetur.
Babu abin da kuke noma
cikin wannan. Da kuma ya unku cikin wannan ga kayan kala uku. Babu wanda mu muke nan.
To wannan bugu za a iya cewa mutanen Niger ne ya shawa koko su har da su an da ake da.
Duka biyon ya shawe su. Inda su wadancan inda ake dako kayan. Kamar ciwo da ne ciwo da kai ake. Su ba su ace ba tare da mu ba. Mu ma ba mu iya gura da ranmu cikin jin dadi ba tare da muna wanda kayan su ba. Haka abin yake. To bayan wannan yanzu an yi garkuwa da shugaban kasa na Niger wanda ranar 23 ga wata an nuna cewa wannan abu ya zama juyin mulki. Daga ran nan hukumomin Niger suka dauki cewa sun rufe iyakokin Niger na kasa da na sama. To wannan abu ya kara kawo matsala dangance da kasuwanci. Akwai kuma baya bisa wannan bangaren saboda ya sa tarnaki kayan yanzu ga su ana so su ba su yi towa
ba su shigo
wani ma yanzu bai sai da zai so ka bai kawo su yana jin tsoro wace hanya zai bi ma eh sai kan a kawo su tunda yanzu tsakanin Katsina da Magama aure wannan hanya alamar motar shi ba magana babba bangaren kudi yanzu sai a hankali tunda yanzu ko konta gare ka a banki ba farɗe za ka zo cikin bankin ba da kayan da man da ka samu kudi tunda abin da kake so a baka ba shi za a baka kamar in ma ne za a yi mai kayan ɗaya yanzu kada ka kamar rogo in ya zo mai su daga nan zuwa gobe a rabu da shi ya zama yana ya taɓu a koma ba
ya taɓa kai ka taɓu
kai asara wanda kayan su lalace
asara sai mai kayan ɗaya
to ka gani to shi yasa wanda ke da sauki cikin kayan nan doyan nan ita tana da take hasa ki guda ta lalace ba
to zuwa sai mi za ka ce musu
su ma zuwa sai abin za mu kira gare su wato hankuri da za mu ba su da cewa sai aiki da zamani tunda an ce rigar zamani a saki a huta kamar lokaci da an ba mu hoton wanga abun ya kai sati biyu ko uku bai wuce ba muna son a cimma matsala da za a gyara shi wannan baraka ta zan babu ita to shine zai kawo sauki amma kangin da ake ciki yanzu abin ya karu to kuma matsalar karuwa za ta tunda wani mai karaman kari bai ya doka yan to da zaka samu matsala wajen bangaren mota da bangaren suka su kayan wurin hiddo su shi babban matsalar wata Allah ya kawo mana nan gwamnati
gani kusa da wani malami mai kasa rogo ne ga masu sauraro ka sunanka
eh gaskiya Alhaji Ibrahim sunana Alhaji Ibrahim mai sayar da rogo
to
ni ne na Alhaji Ibrahim mai sayar da rogo bakin kasuwa
to gashi na ga duk an kwashi kishin ne ko kuma za a ƙara kasa
eh to a yanzu dai rogo wanda annan ga hannuna ya ƙare muna dai jira in Allah ya kawo wani mu madauka
babu kayan kamar
da eh yanzu dai kayan dai ba kamar
da
ba eh canda dai ba kayan ma ba kariya suke ba amma yanzu kayan dai sai dai a hankali ko a gaskiya
ba menene ya kawo haka
to yanzu wanga lokaci ne dai Allah ya kawo wanga Allah ya samu shigo cikin wanga hada yi na na matsaloli dai ga sunan irin da yau a samu gobe ba a samu bana dai sai dai addu'a ko ba gaskiya ba
eh to ga mun sune
ni dai sunana mai mankani
to mai mankani gashi na gance kasuwa mi da mi kika sai kuma na nawa kika sai
kasuwa sai na jika a biyar
to yaya farashin shi yake akwai sauki ko akwai tsada
gaskiya akwai tsada
to mi ne kike gani
eh Muhammad Lauli Zurda
to Zurda gashi nan ka kasa da mi ka kasa
eh to an kasa mankani ne dankali
to yaya magana farashi
farashi to
no ake bada
ko nawa ana bada
eh
ko nawa ana bada
eh
ana bada na 50 na jikka na 50
na 60 kuma ta hannu kwanan nan me ya kawo
eh to ai ba lahamma bane wallahi
eh
lahamma ka kawo abin ne kuma daga can Nigeria
kuma mace su aka yi
kuma a mace su
to me fatan ku game da wannan lamarin
fatan mu sai Allah ka rangwa mu abin kawai
ni sunana Usman Yunusa ina nan bakin kasuwa wajen masu sayar da dankali da doya
to yaya ake ciki wannan mankani buhu nawa ka buda yau
mankani yau na zazzage buhu biyar kuma gashi insha Allah dai sun kusa kare
a da kana zazzage sama da buhu nawa lokacin da haraka na tahiya
da lokacin da haraka na tahiya zamu iya zazzage buhun da ya kai 10 har 11 ma to amma yanzu dai 5 3 wata rana 4
hannu ya canza kenan
yawa lokaci
ya kace ganin ya kawo wannan canji
to gaskiya babu kuɗi ga hannun mutane saboda Allah akwai matsaloli da suke damun jama'a na rashin kuɗi shine kawai matsalar da ke da kai amma su annan kaya irin su dankali su mankani su da abubuwa ne na marmari duk wanda yake da kuɗi a hannun shi insha Allah zai zo ya saya
ya kuke fama da masu sayi
to masu sayi haka nan ake ta hakuri wani in yazo za ku yi mu'amala mai kyau da shi wani kuma za ka jire kaman ma a fasa ci ne kin amma dai haka dai ake ta hakuri da jama'a
to madalla
hulɗa da jama'a dole sai
mai fatanku
fatanmu Allah ya kawo alheri cikin kasa kuma Allah ya zauna da kasar mu lafiya
masha Allah
sannan kuma Allah ya sabko mu da sabon arziki cikin kasar mu insha Allah
bari mu je ga malami na gaba a ga mu masu sauraro suna
Lala Ilus
to zai ya ake ciki mankani kake sai da ko dankali ko duka
mankani da dankali
to ya maganar farashin abubuwa
farashi sun tsawala sun tai sama
abin sai a hankali
abin sai dai addu'a
me ya jawo haka
wallahi kawai tsadar rayuwa ce sai dai addu'a kawai Allah ya mun maganin wannan
kuke fama da kiliyan masu sayi suna yabawa da yanda kuke
wallahi ba su yaba sai dai hakuri kawai
kuka su kuka
mu sun mahi mu kuka
namun kura kurma
amma katsalan garin nan su ne ke sayan abu kuma su ke maidowa da girman su
ni kika zo sai to cikin kasuwa yanzu gashi na iske ke wajen mai mankani
mankani ne na sayi na 50 a shi karfa gara na 20 na ga haka
ya yi tsada ko ku
ya yi tsada
da wanda ake baki ya haka yawa
da ya da rawanga
to mankani dai kadai ya tsada cikin kasuwa da sauran sayar da kika ko kuma a'a abubuwa da yawa
a'a abubuwa da sun kara kuɗi
ni Alhaji Haruna ne
to ta ce tsada ke akwai me ya kawo wannan tsada
zamani zamani
yanayi yau da gobe
yau da gobe
da ya kuke fama da al'umma don kun ba su maido wani ya ce kaza
haka nan muna ta hankali da shi
haka nan ake tararraka to a tsawon ku na shekaru kuna wannan kasuwa kun taba san kanka cikin irin wannan tsadar rayuwa
ban taba gani ba
shekarar ka nawa kana sai da wannan abu
wannan abu ni gan shekarar da ta kai 20 na ina wannan kasuwa ko shi na ta
amma ba a taba san kanka cikin wannan tsada ba
wallahi
ga wani mai doya ga mu masu sauraro sunanka
assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh
sunana Salisu sabon zuwa mai sai da doya nan babban kasuwa
to Salisu ya ake ciki game da kasuwar doya a bana
to kasuwar doya a bana sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bana gaskiya akwai abubuwa wanda suka tunkaro kasuwar doya wanda muke ganin sun kawo mata kawai ɗan matsaloli haka ko da yake ba mu ce matsaloli ma tsawon lokaci
kuke sayan ƙwarya kuma ƙwaryar doya nawa take ƙara nawa take kama
lalle ƙwarya doya misalin ta kaga an ka sai dai jikka 100 ta 100 ne ƙwarya kenan za ta dauki jikka jikka to sannan muna sayan ta jikka 100 har komai ta jikka 80
yanzu
kwanan baya kace
yanzu za ta kai nawa
yanzu zaman da aka yi ƙwarya doya za ta kai jikka 200 har bisa ga jikka 200 kenan duk ƙwarya da ta kama jikka 200 kaga ta kwace jikka 200 in ta hauda jikka 220 za ta kama maka jikka 240 kenan hakan gani abun ke tahiya akwai wanda za ta kama jikka 250 ta kai kwari kaga za ta kama wajen nau kenan wajen 500 dan duwa guda zai kama
to kuke fama da masaya
masaya wanda ai abubuwa ne jiki maji kowa yanzu ya san cikin halin da ake
me fatan ku
fatan mu ubangiji Allah ya kawo mu sauki wannan abu da cikin lokaci ya kawo muna fatan Allah ya kawo mu sauki gare shi.
Wa ina tare da wani malami a cikin wannan kasuwa ta doya. Ga masu sauraro sunanka?
Eh sunana Ibrahim Abdu.
To Ibrahim Abdu me kake yi nan wurin?
Ina sayar da doya, ina sayar da dankali, ina fitar da su daji.
Kawo wani gari da wani gari.
Kamar zuwa nan sabon mashi gidan runji nan da wata kasa da yake ci nan ne abuga ta dan malam. To duka muna zuwa da su wannan kai. Daga mara ɗan kitar su.
To ya kuke gani farashin sai zai karo ga waɗanda kuka samu ko kuma babu su?
To ai dole ne farashin zai karo. Tun da nan gare mu ma sai mun karamci. Kenan tun da sai mun karamci in muka tsaya su canka sun nan daji. Ai ya kamata kuma sai mun ƙara musu kuɗi tun daga kuɗin mota ga kuɗin hanya kinnan kowani. Muna fuskantar matsaloli kan su ta musu.
Sai kuke ji game da halin.
To gaskiya babu daɗi.
Yawa ga masu sauraro sunanka.
Shafiu Usman.
Ka sai da ni ko ya ni abin.
Gaskiya ne mafi akasari harkar ta kamari. Zama ne ko muke wannan kallon iko Allah. Tsadar kayan gaskiya kuma kayan wahalun da ake sun yawa.
Haka ne jama'a masu sauraron sashin Hausa na murya Amurka kamar yadda za ku iya lura lokacin da aka ɗiban mu wannan shiri na kasuwa akan miki dole aka jikin sa. Amma din sauran abokan aiki na Radio Murya Amurka sunana Mansur Sani nake cewa ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shirin kasuwa akan miki dole.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Jama'a barkanmu da safiya da wannan sa'a, mun gode ma Allah domin muna cikin masu rai. Ni ne Pastor Ishaku Hamisu daga Ecclesia Seventh-day Adventist Church a Mr. Ali a Jos Plateau. Da wannan safiya muna son mu gargadar da juna bisa ga iko da Allah ya sa muna cikin masu rai. A cikin littafin mai wa'azi sura 1 aya 9 ya ce, ko akwai wani abun da da ba shi, ko akwai wani abun da ke sabo ne. 10 ya ce, gama abun da ke yanzu da akwai. Jama'a mun gode ma Allah domin yau muna cikin masu rai. Allah ne yake da yau. Ba mu san menene ke akwai a yau ba, amma a wajen Allah ba abun da ke sabo a gare shi. Addu'ar mu da fatan mu da shike mun iya samu muna numfashi da wannan safiya. Ina son kai mai sauraro ka doki zuciyarka da tunaninka ka mika ma Allah. Ka bar Allah kuma ya doki jagorancin rayuwanka, domin daga bisani ka mori albarkun da yake da shi domin rayuwanka yau. Shugabanin addini ya kamata mu yi iyakar ruwa da saki, mu fahimtar da al'umma lokaci ya kai da kowa ya kamata ya sani cewa abin da kake yi a wannan duniya bai saba fa, domin in ba zai cece ka ranar tashin gobe kiyama ba. To me aka mu yi kokari mu guje ma irin waɗannan masifu da wani zai zo ya cusa mana ra'ayi domin cimma burinsa. A nan ko shi da yake kawo wannan masifa in ka duba yayansa ba su a nan, amma ya zatar maka da hankali mai yiwuwa yan uwansa waɗansu ba su a nan kusa. Ya doke su ya kai wani wuri sana naka zuriyar ne an zo an kashe, to wani riba ka samu? To me haka nina ba da shawara ma al'umma gaba daya, mu yi kokari wuraren da ya kamata a tada hankali kada ka je wurin. Na ba da gaskiya idan mai sauraro mun bar ma Allah komai, to na ba da gaskiya za mu samu albarka. Ubangijin Allah shi dauki jagoranci, shi kuma ba mu hikima sa'ilin da za mu mori rayuwar yau. Allah ya taimake mu.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A satin da ya gabata likita ya yi mana bayani akan tashin zuciya da ma irin cututtukan da ke nuna alamu da tashin zuciya ko yin amai. A wannan satin Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi zai ci gaba da ilmantar da mu akan irin abubuwa ko kuma cututtukan da ke sa mutum yana yawan jin tashin zuciya musamman ma a nan Najeriya. Likita gare ka.
A wannan muhadin namu daga cikin manyan abubuwan da wanda suke jawowa tashin zuciya shine cuta na malaria ko kuma na typhoid, musamman malaria. Isa in su magani suna cewa sun ji tashin zuciya ko kuma sun ji amai za su garzaya su je asibiti da kansu, ko in sun je pharmacy sai su ji a musu allurai, ana musu wannan allurai ko sai ka samu wannan tashin zuciyar nan kuma, ko kuma jin wannan kamar amin nan ya tafi, amma ba zallan shi ba har da ulcer, wato cutan nan kenan da mutane da yawa sukan ce suna da shi, wanda eh akwai wanda suke da shi amma akwai wanda ba su da shi, ko kuma akwai wanda suke da cuta mai kama da shi amma kuma ba su sani ba, saboda sai an yi su gwaje-gwaje irin da endoscopy kafin ake tabbatarwa da eh wane ko wanda suna da ulcer. To shi ma yana cikin gaskiya manyan abubuwan da suke kawo irin wannan tashin zuciyan, wanda suka samu in ya ci goro sai ya dan sauke masa, wani in ya ci abu mai dan tsami ko kuma mai dan daci sai ya taimaka masa, amma ba wai ina nufin a ci abu mai tsami bane ko mai daci in ka ji tashin zuciya, but rather mu san menene abubuwan ko kuma abin da ya jawo wannan tashin zuciyan, hakan shine zai fi bamu dama sai mu san irin wani magani kamata a yi. Amma a wannan muhallin namu kan wanda mutane da yawa ko kuma a lokuta da yawa da mutane suke ji shi, gaskiya saboda cuta ne na malaria yafi jawowa.
To likita, idan mutum yana yawan jin tashin zuciya saboda waɗancan dalilan da ka zayyana na motion ko tafiya da sauransu, me ya kamata mutum ya yi ko kuma wani irin taimako ake bashi?
Ga mutumin da yake samun tashin zuciya saboda tafiya daga wani gari zuwa wani gari ko kuma wani ƙasa zuwa wani ƙasa, to akwai magungunan da ake bayarwa daban wanda su ne yawanci antihistamines da kuma anticholinergics. So wannan magungunan kuma ba za mu iya faɗan asalin su ba saboda kar a zo a ce mutum ya yi abusing din su. Corona kenan. Na biyu kuma ga wanda suke samun tashin zuciya ko kuma amai saboda tsananin ciwon kai na migraine wanda mun taba bayanin shi a baya, to shi ma akwai group of medication known as dopamine antagonist wanda aka yi amfani da su, suma suna matukan taimakawa don ganin cewa wannan tashin zuciya ko kuma wato ainihin aman ya ragu ko kuma ya tafi ga baki daya. Ga wanda ya kasance sun zo kuma da rashin lafiya na infection especially irin su gastroenteritis irin su ko kuma food poisoning irin su al misali peptic ulcer disease, to suma akwai irin medication na group wani abu shi serotonin antagonist wanda akan bayar, wanda su ma magunguna ne kala-kala a ƙasan shi wanda ba za mu iya faɗa ba, amma wanda aka yi amfani da su sukan taimaka gurin wato ainihin kawar da wannan tashin zuciyan wanda yake iya zuwa tare da amai kuma wanda bai zo tare da amai ba. Sai kuma ga mata wanda suke da ciki musamman wanda suke cikin wata ɗaya biyu ko uku wato first trimester kenan, magunguna irin su pyridoxine da doxylamine suna taimakawa matuƙa gurin kawar da wannan matsala na tashin zuciya ko na amai. Amma ba abun mamaki bane ko da ma an yi amfani da wannan magungunan rashin lafiyan ba dole tafi ba, sai dai amma zai iya dan raguwa, saboda kamar da muka faɗa a baya yana daga cikin manyan alamomi na ciki ga mace wanda take da ciki musamman wanda suke wanda cikin farko ne, sai ka samu sun tashi da tashin zuciya da dan rashin lafiya dan safiya din nan da ake samu dan zazzabi dan jiri dan kasala tare da ji kamar amai, to wannan ba wanda za ce za ta bada magani bane, saboda kar mu manta akwai magungunan da ba a so a yi amfani da su yayin da mace take da ciki. So yawan shan magunguna zai iya cutar da matan kuma ita ma zai iya cutar da abin da yake cikinta, to wannan shi ma sai a kiyaye shi. Na gaba, ga wanda ya kasance cewa suna da irin wannan tashin zuciya ne saboda a ce an musu wani aiki wato na fida ko appendectomy, hysterectomy ne, cesarean section ne ko kuma wani form of surgery dai wanda yasa har aka shiga da su cikin tiyata aka ba su irin su anesthesia, to shi ma akwai irin maganin da ake bayarwa. Sai kuma finally wanda shi ma yana da matukar amfani shine wanda suke chemotherapy, saboda shi ma wani sashi ne wanda yake da matukar amfani da ya kamata a ce an sani, saboda akan sami chemotherapy induced nausea and vomiting, wato wanda suke karfan wannan magani wanda masu kansa suke karfa suke samun tashin zuciya ko kuma amai. Wato abin da nake nufi gashin sashen magani ne, amma kuma daga cikin illolin shan wannan maganin shine tashin zuciya ko amai, yawanci ma amai yafi zuwa, da kuma akwai magungunan da akan bayar wanda yake taimakawa dan rage wannan tashin zuciyan ko kuma ya rage, amma ba abun mamaki bane ko da ma an bayar ba dole ya aiki da kyau ba, saboda wannan aman da tashin zuciyan abu ne wanda daman side effect din medication ne wanda kuma ba dole a kawar da shi yanda ake tunani ba. Akwai kuma cannabinoid wanda aka yi amfani da su, wanda su kuma yayin da mutum yake da cuta ne na kanjamau ko kuma yake da kansa akan bayar, saboda masu cutan kanjamau ko kuma kansa magungunan su kan sa irin wannan tashin zuciyan su kan sa amai, ba ma zallan magungunan ba, but rather har da su kan su rashin lafiyan ko in ce wannan cutan kanjamau da na kansa din suna zuwa da alamu na tashin zuciya tare da kansa. So kun ga kenan maganin da za a bayar dole ya kasance ya karkata ga wanda suke da irin wannan rashin lafiyan. So kamar yadda na faɗa da mun ga sunan daddayar guda bakwai, ina ga na faɗa sama da guda bakwai din ma sai sa ba zan so in ce ga maganin guda daya biyu ko uku ko hudu ba wanda in kai amfani da shi ko kuma in kika yi amfani da shi zai taimaka gurin kawar da wannan tashin zuciyan ko kuma wannan matsala na amai ko kuma tashin zuciya da amai ko kuma tashin zuciya zalla sai sa ba zan taba cewa ga maganin guda daya takamamme ba sai da in an zo asibiti muka san wani irin condition ne shin ciwon kai ne ja maka shin tafiya wani gari ne shin kina da ciki ne shin buguwan kai ne shin wani condition ne na ciki ko wani abu makamancin haka ko kuma infection to shine sai mu san wani magani da ya kamata mu bayar amma babban cikin su wanda na faɗa wanda zan maimaita yawanci shine malaria tare da typhoid sune yawanci a wannan environment din namu tare da irin su ulcer sukan zo da tashin zuciya wanda sukan zo da amai to wannan kuma akan jajinin mutum aka tabbatar da yana da shi ga alamomi na su zazzabi tare da su jiri tare da su ciwon kai tare da sauransu wanda in suka zo da su to in aka ba da wannan maganin malaria ko kuma alal misali na typhoid din mutum abin da yake da shi kenan to za a samu tashin zuciya ya tafi haka ma ciwon kai ya tafi ba amma haka ma shi ma ina nufin aman ya tafi ba amma mamaki bane ya kasance cewa an ba da maganin tashin zuciyan da aman ya tafi amma zazzabi jiri ciwon kai tare da sauransu ba su tafi ba sai sa mukan ba da magani ne wanda zai kawar da cutan da yake jawowa shi wannan tashin zuciya tare da aman sai sa na faɗa a baya kuma zan ƙara maimaitawa tashin zuciya da amai wato nausea and vomiting ba cututtuka bane but rather alamu ne na wasu cututtuka ko kuma wasu condition
likita lokuta da dama idan mutum yana yawan samun tashin zuciya sai mutane su rika alakanta hakan da tsutsar ciki wato stomach worm shin tashin zuciya da tsutsar ciki suna da wata alaka a likitance
a ba su da alaka sai dai kan tabbas mutane sukan ce suna experiencing irin wannan alamu shi tsutsan ciki wani condition ne wanda shi ma darasi ne nashi na guda haka ma kuma tashin zuciya shi ma wani darasi ne nashi na guda amma saboda mutane suna jin kaman cikin su yana juya yana murɗa sai su ce kai tsutsan ciki amma tsutsan ciki babban magana ne da kuma babban bayani ne wanda shi ma insha Allah ta'ala wata rana za a yi bayani dalla dalla akai amma ba su da alaka
daga ƙarshe wace shawara zaka ba mu masu sauraronmu dangane da kula da lafiyarsu
to babban shawarin da zan bayar da in general da kuma musamman wanda suke da yawan samun condition na tashin zuciya ko kuma na amai zan nemi alfarman su don Allah da a kiyaye self medication wato mutum ya je pharmacy ya ce ga magani da yake so a bashi wannan gaskiya ba daidai bane saboda aikin likita ne zalla ya ce ga condition ne yake damunka ya yi making diagnosis saboda shi ma din in kun lura ku ma kanmu ba ma yin hakan sai ya kasance mun gwaje-gwaje a kwanta ne akan gado jajini ne hoton kirji ne a wato ainihin fitsari ne zaka ko kuma sample ne na kaki ko wani abu makamancin haka kafin mu samu tabbacin ga ainihin abin da yake damunka ko kuma yake damunki wanda ko mu samu tabbacin ainihin abin ma ba dole maganin da zan baka ko kuma wanda zan bake miki aiki ba so ku imagine duka steps din nan an bi mutum bai samu lafiya ba amma still kuma ya kasance cewa on your own kai ka je ka saya magani so don Allah a kiyaye self medication saboda yana cin abubuwan da suke ja matsaloli kala-kala ɗaya iri-iri kuma isa in baka da lafiya ko mu kankantance ka samu gaji ko da ma primary health care ne at least kaga medical personnel ko da ma baka samu opportunity ganin likita ba to insha Allah ta'ala daga nan za a yi sanin tashin zuciya ne wanda yake zuwa da kamar misali heart attack ko kuma wanda ya zo saboda brain tumor ko kuma wanda ya zo saboda meningitis ko kuma wanda ya zo saboda wani buguwa a kai ko kuma wanda ya zo saboda wani condition da mutum yake da shi in mutum ya je pharmacy kuma shi dan pharmacy din shi zai koyi baka maganin tashin zuciya ne saboda ba dole yana da isasshen ilimi ko fahimta akan ire-iren tashin zuciya ba balle har ya san maganin da za a yi ina muku gaisuwa da kuma fatan alkhairi Allah sa mu dace
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan kun ilmantu da abubuwan da likita ya faɗa kuma da fatan za ku yi amfani da shawarwarin da likita ya ba mu a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku sai kuma Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta BOA Africa akan mita 102.5 Mega ka koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama.